نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوشا أكو قوتا صفر شكرة دبؤا دريه أودة لكن دا ترى bayan hijirar annabi kira da aminci su tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne dace da 2 ga watan 11 shekara ta 2017 a shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafinmu na Riyadus Salihin, wallafar babban malami محيدين والسنة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجب أن سدراما إذن بقى من تابا أبو انسانساتي دي قبات من فاركرتوني أصابا بابي باب ذكر الموت وقصر الأمل باب ديكي بياني غمدا تنا متوى ko ambatanta wa qasril amali da kuma takaita buri. Wancan sati mun yi karatun mu ne gaba daya, mun kare a cikin ayoyi da malam ya bude babin da su, mun karanta su a takaice kuma mun yi tafsirin su a takaice. Yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga cikin kawo hadisan da malam ya sa a cikin babu. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Hadisi na farko a cikin wannan babi مالتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وانا ديسي انكر اوشي لك ببن صحابي عبد الله بن عمر يرد الله تكار تبتا اغريشي شيد ما يفنس عمر قالتي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. والحديث كما يدى مجزي عبد الله بن عمر Allah ya ƙara masa yarda yake cewa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya rike ko ya dafa mankibi ka fadata. Al mankib abinda ake nufi da shi shine a'la al katif, shine saman kafada kenan. Manzon Allah tsira da amincin su tabbata a gare shi ya dafa kafadarsa, kamar yadda kakan dafa kafadar yaro ko kuma ka dora hannunka akan kafadarsa domin gaya masa wata magana ko abin da ya kama da haka. Malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya dora hannunsa akan kafadar Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar dai yaro ne matashi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya gaya masa wani sako ne da zai shiga cikin zuciyarsa kuma ya tasiri. To galibi kamar da kuka sani a dabi'a da salo na koyarwar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, yakan ɗauki sababbai da hanyoyin da idan zai gaya maka magana, magana za ta yi tasiri a kanka, wani lokaci a magance, wani lokaci a aikace. Shi yasa wani lokaci idan manzon Allah zai magana, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, sai ku ji ya ce ala unabbi'ukum bi kaza wa kaza, sai manzon Allah ya jawo hankalin mutane, shin yanzu ba na ba ku labari akan kaza ba? Misali ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, yanzu bana baku labari a bisa mafiya girman zulubai ba, ba ma zunubi kaɗai ba, mafi girmansa bana baku labari ba. Sai ya kirawo attention ɗin mutane gaba ɗaya, ya rasu laya ba mu ba mu, ke ceto da kaza da kaza da kaza kun ga wannan zai fi shiga cikin kwallonka zaka fa sauri rike shi sama da kawai zo in ce maka ai manyan manyan zanabai da abu kaza da abu kaza da abu kaza ina fata mun fahimta yawa to siga ci ko kuma hanya ce da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake bi domin isar da sako to shi yasa kamar yadda ka san idan ka zo zaka ga mutum magana kawai ka zo ka ga ka gashi ka fara ga masa magana ba za ta shiga kansa kai tsaye kamar yadda aka zo ka dafa kafadarsa musamman babba ne kai shi kuma karami ka zo ka dafa kafadarsa sai ka ce wani baka labari to ya kace gani yadda zai bada kulawa sa gare da wannan labarin da zaka mashi ina fata an fahimta to abin da yasa manzon Allah tsira da aminci sa tabbata a gare shi ya dafa kafadarsa kenan yace masa faqala yace kun fi dunya ka annaka gharibun aw aabiru sabili yake abdullahi dan umar kun fi dunya ka zamo ka kasance a cikin duniya ka annaka gharibun kamar bako ne kai aw aabiru sabilin ko kuma mai wucewa ne kai malafi suka ce waɗannan jumloli guda biyu da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya keɓance annabinsa da su ya bashi na jawami'ul kalim abinda ake cewa jawami'ul kalim shine tattararren kalmomi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗi kalma ɗaya ko jumla ɗaya amma masu rubutu ko masu sharhi sai su suka littattafai manya-manya sakamakon wannan jumla ɗaya ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ina fata an fahimta a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana cewa utitu khamsan lam yuta ahad min qabli an ba ni abubuwa guda biyar wanda ba a ba wa wani ba kafina duk annabawan da suka gabata ba a ba su irin abin da aka bani akwai abubuwa guda biyar da aka keɓance da su wanda ina da su su ba su da shi to daga ciki sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace utitu jawami'al kalim an ba ni tattararren kalmomi kalma daya yanzu kalli abin da annabi ya faɗa kun fi dunya ka annaka gharibun aw aabiru sabili shikenan kawai yanzu wannan kalmar kadai malamai masu sharhi idan za su mata sharhi su buɗa ta za ga littafai za a manya manya akan ta ita kadai annabi tsira da aminci su faɗa gare shi kadai yake da irin wannan abu abin da yake cewa kawai shine ka kasance a cikin duniya ka annaka gharibun kamar bako ne kai aw aabiru sabilin ko kuma wanda zai wuce me bambancin bako da wanda zai wuce ta waje bambancin su shine shi bako ya zo waje ne zai zauna mai biye kwana daya biyu uku sati ɗaya sati biyu amma dai da ƙarshe zai yi ne yawwa zai tafi zai ba wajen zuwa inda yake masiru shi kuma dan tafarki wa matafi shi da ma hanya yake ina fata an fahimta to mai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake nufi da wannan ma'ana idan matafi ya tashi yin tafiya bako ya tashi yin bakuntarsa a wani gari ya yake yi daga gida za ka ga abubuwan da yake ɗauka shi ne mai abubuwan da suke dolar rayuwa kawai sai ga ya ɗauki kayansa kala biyu da ɗan sharbinsa ko da ɗan ƙur'aninsa ko da ɗan makilin ɗinsa da ɗan burushin abubuwan da suke dolar rayuwa sai yake ɗauka yasa a cikin jakarsa ba haka ba ne sai ya je ba kuma saboda ya san ba zama ya je yi ba ina fata an fahimta shi kuma tafi dama jakarsa tana ina tana kafaɗarsa bai ma ajiye ta ba balle ya zauna balle ya kwana ɗaya ko kwana biyu ko abin da ya kama daga dama akan hanya yake to abin da aka ke so kullum ka rinka kallon wannan duniyar da kake cikinta rinka kallon ta kallon da bako yake wa gurin da ya je bakunta rinka kallon ta kallon da matafi yake yi wa inda ya je wucewa ina fata da mutunta duk mutumin da ya haka to ba zai dauki duniyar nan da zafi sosai ba sannan ba zai dauke ta gurin zama ya rinka abubuwan da ba su dace ba Allah ya sa an fahimta yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace kun fi duniya ka annaka gharibun aw aabiru sabili وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر يرد الله تعالى تبتا اغريشي يا كسانتي yana cewa idan amsaita shi da rawaito mana hadisin to shi da wannan hadisin nan take sai ya dauke shi sai ya sa shi a cikin aikin sa sai amfani da shi amma kuma sai yake hikai to mana wani abu daga cikin abin da yake gani ya kamata mu kiyaye daga cikin hadisin sai yace idan amsaita idan har kayan mata Allah madaukakin sarki ya sa kayan mata kamar yanzu gashi alhamdulillah duka nan mun yamata ko lami lafiya gashi nan mun zo karatu mun zo na muna sauraro to sai ce falatan tadhir as-sabah kada ka jira yi asuba kada ka jira yi safiya me yake nufi da wannan magana shine idan Allah ya raya ka ka ga yamma to kada ka taba tsammani kuma za ka yi safiya duk aikin da ya kamata a ce kayi shi da yamman nan kayi shi kada ka ce sai da safiya safiya an ka take ba an ka take ba an fahimta sannan kuma yace idza asbahta idan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara maka kawai gari to fala tantadhir almasaa kada ka jira yammaci kada ka ce aikin da ya kamata kai shi yanzu alkhairi ka ce sai da yamma za ka yi shi yamma ba an ka take ba mu duba mu gani nawa ne daga cikin mutane mutum zai sanya kaya ya shiga cikin gida ya tuke kayan da suke jikinsa ya sanya kaya rigar bacci a cikinsa ya kwanta insha Allah ta'ala wannan rigar ta jikinsa sai dai mai wankan gawa ya tuke masa ita ba haka bane mutum nawa ne zai kwanta yayi addu'a ya shafa a jikinsa idan mai addu'a ne idan ba mai addu'a bane ya kwanta yayi juyi wani juyin ba zai kare ba sai da wanda su dauke ka a matsayin gawa su juyar da kai nawa ne daga cikin mutane mutum zai sallama da iyalansa ya fita lami lafiya an girka masa abincin rana sai dai a dawo daga wasu ba haka bane so haka babu wanda ya san karshen inda adalinsa yake babu to duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi cikakkiyar lafiya ya ga yamma to duk aikin alkhairin da ya kamata kai a wannan yammacin kai ina fatan fahimta bai kamata ka jinkirta guda daya kace sai da safa ba saboda safiyar nan ba a hannunka take ba 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 a hannun mai ita yake shi ko bai ga maka shi zaka mutu ba to haka me ya kamata kai sai kai abin da kake da masaniya akan sa me kake da masaniya akan sa shine an ce ne aiki kaza an ce ne aiki kaza sai kai kau shi kenan sai ka tsira ina fatan fahimta yawa shi sa mallan anan yake cewa wa idza amsayta aw asbahta fa kam min insani ke fa kam min insani nawa ne daga cikin mutane asbaha yawa yi gari walam yamsi amma sai gashi bai yamma ta ba Allah madaukakin sarki ya dauki kayansa wa kam min insani nawa nawa ne daga cikin mutane wannan baya cikin littafin a cikin sharhi nake karantawa wa kam min insanin amsa walam yusbih nawa ne daga cikin mutane yamma ta ci ko bai kai safiya ba safiya bata riske shi ba sai a matsayin matacci wa kam min insanin labisa thawbahu nawa ne daga cikin mutane ya sanya kayansa da hannunsa walam yakhla'ahu illa al-ghasib bai iya cire shi ba sai wanda zai wanke shi ne zai cire masa wa kam min insan kharaja min alihi qad hayya'u lahu ghada'ahu nawa ne daga cikin mutane ya fita daga cikin gidansa ba iyalansa sun girka masa abinci ko abin sha ko wani tanadi na musamman wanda suke jiran sa ya dawo ya zo dauka ya ci walam ya'kulu sai dai a ba yara su cinye ko wanda ban amma shi dai wannan abincin ya fi karfin sa saboda me ya zama gawa to tunda mun san duniya tana da irin wannan yanayi tana da irin wannan hali me zai hana kai aikin da kake da iko akan sa abinda baka da iko akan sa ka bar wa Allah madaukakin sarki idan ya kai ka kai idan ba kai ka ba fa shikenan amma zaka ga galibi mun fi damuwa da abinda ma bai zo mana ba yanzu wani yana nan yana burin abinda zai yi shekara ɗaya ma wani shekara biyu wani shekara uku yana nan yana burin ta haka ina fatan fahimta sai Allah ya zama da ci to wannan nasiha ta Abdullahi dan Umar nasiha ce mai kyau wanda kowanne ɗaya daga cikin ya kamata ya zikirce ta a cikin aikin sa zata taimaka masa kwarai da gaske wato idan ka dauke ta zaka ka jajirce kai aikin da ya kamata na addini yanzu misali yadda kake da daddaren ne me kamata kai na ibada a daddaren sai ka duba kaga menene abin da yake na wajibi akan ka ka gama shi sannan sai ka tsallako me kuma na mustahabi wanda ya kamata a ce kai shi na sunna sai ka yi shi ina fatan fahimta misali yanzu abin da yake kanka akwai sallar isha wajibi ce akan ka misali sannan abin da yake kanka na me na nafilu da sauransu akwai yamal layli akwai karatun qur'ani akwai azkar akwai talatin sai gaje ka bada su to duk abin da kake masa irin wannan kallon to insha Allah ta'ala duniya ba ta rudda ka rudda da zaka mai da ita gurin zama ba amma galibi abin da yake cutan mu ba ma kawo mutuwa kusa ba ma kawo mutuwa kusa kullun yanzu saurayi dan shekara 15 ko dan shekara 18 ko dan shekara 25 abin da yake kallo shine sai yayi shekara 60 70 kamar kakansa sannan sai ya rusu galibi abin da yake kawo kenan ba haka bane galibi ba kawo mutuwa nan gaba haka nan mutumin da yake karatu yanzu abin da yake tsammani shine sai ya gama karatun sa tsaf ya gama degree din sa idan mai sha'awar karawa ne ya je masters ne bi ya yi PhD ma ya samu aiki babba a Abuja ko a kasar waje ya ci duniya zama bakin kisan da sai mu wallahi da haka galibi zuciya mutu ke karanta mana wani ya gama karatun sa na NCE ya ja karbo kwalin sa ya fito da kwalin annin sa yana manna mota ta bige shi mu wallahi kuwa
da kwalin insulin a hannunsa ya fito daga makaranta yana munna lokacin da ya kamata a ce ya samu aiki a dan fara cin moriyar kwalin mutar ta buge shi ya karo da mala'ikan mutuwa shikenan wallahi mutu ba gashi na makwanan nan ɗan bautar ƙasa sun je sun gama digiri ɗin sun dawo daga bautar ƙasa hutu ma suka dawo suka yi ƙarfi suka mutu ba haka ba ne ai duk gudun labari ɗan bautar ƙasa ne gashi nan sun kaga ya yi digiri ɗin nasa duk mutumin da ya je bautar ƙasa ba kwalin sai na hannunsa ba kwalin sai na hannunsa kaga ya zama kuɗi kenan kamar yadda kuke cewa ya zama kuɗi yanzu moriyar kayansa zai fara ci sun je sun yi a tributes ɗin da ake a kamp sun fito sun to ana manna za a zo a ga 'yan uwa shi kenan mala'ikan mutuwa ta hanya ba wucewa suka rasu to ya kenan yanzu kaga idan mutum ya je lahira babu wanda zai tambaye shi cewa karatunka na boko ko kuma kwalinka kawo shi majalisa tafiya ɗinka digiri kake da shi ko diploma ko NCE ba ruwan mala'ikan mutuwa da wannan ba ruwan mala'ikun da su mai tambaye ka bari a kan wannan da me ya tambaye ka me ka aikata man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka shi ne abin da su tambaye ka man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ana sanin sa ne kuma a duniya ana sanin sa ne kuma karkashin bin Allah da manzansa tsira da abin da su tabbata a gare shi idan ka sani ka sani wallahi idan baka sani ba ka iya amsawa ba wannan kwalin digiri ɗinka ba shikenan na duniya ne daman kuma ka bar shi a duniya ba shikenan ba yan sai duk annan ka dauka ya amfani da shi ko abin da ya kamata Allah kiyaye to kun ga shi wannan nasiha ta Abdullahi dan Umar nasiha ce da ya kamata mu lura da ita idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa sannan sai ya ce wa khudh min sihhatika limardika kai kokari ka ciri bar rashin lafiyarka limardika tun kafin rashin lafiya ta zake maka Abdullahi dan Umar yake cewa yi kokari ka ribi lafiyarka kafin rashin lafiya ta yi me ta zake maka rashin lafiya kala biyu ko dai rashin lafiya muakkata ko kuma rashin lafiya mustamirra rashin lafiya muakkata ita ce wacce za ta zo ka dan yi zazzabi kai mashashara kwana daya sati ɗaya sati biyu ka samu lafiya rashin lafiya ce haka ne to abin da ake la'aka yi da shi shine yanzu gashi ka zo karatu daga zuwan ka karatu haka koma gida Allah subhanahu wataala lada yake sai ana rubuta maka saboda ka to neman ilimi ba haka bane aka ce mutumin da ya to neman ilimi mala'iku su za su shi faɗa masa me fakafakan su riban lima yatlub saboda yarda da abin da yake ya tafi nema din saboda alkhairi to lokacin da kai da zabi ka kwanta zaka iya samun zuwa zaka iya samun dama zuwa karatu babu lokacin da kafaka take ciwo kana kwance zaka iya samun dama zuwa kai ziyarar 'yan uwa da abokan arziki babu ziyarar 'yan uwa da abokan arziki aiki ne na lada na ibada wanda idan ka je lada kake samu to lokacin da kake da cikakken lafiya kai kokari kai aikin alkhairi tun kamar shi lafiya ta maka ko kuma gaba ɗaya rashin lafiya mustamira ta zo maka misali Allah ya kiyaye Allah ya sauke mutum yana tafiya a mota ya hatsari kafarsa ta samu matsala da za a ce sai an yanke nawa aka yi da yawa mutum ya samu matsala da za a ce idansa ya tabu ya daina gani mutum ya samu matsala da za a ce hannunsa za a yanke babu duk ba ana yi ba akwai ko mutum ya samu matsala da bakinsa zai ɗauke ya daina magana gaba ɗaya duk a cikin babu wanda bai san wani abu daga cikin wannan ba ka san wani da kafarsa da yanzu babu ka san wani da hannunsa da yanzu babu ka san wani da bakinsa yanzu ba ya iya magana ka san wani da idansa yanzu ya makance kowane ɗaya daga cikin zai iya bani misali akan irin wannan to yanzu mutumin da yake da yana gani sai daina gani yanzu idan da lokacin da yake da lafiya bai yi amfani da lafiyarsa wajen ganin alkur'ani ba wajen ganin hadisan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wajen ganin malaman da suke koyar da addini ba wajen ganin yan uwansa da abokan arziki da yake masa ziyara ba yayi amfani da ganinsa ne wajen kallon shirme da abin da bai amfane shi ba yanzu fa ganin ya tafi shikenan duk wani abin da bai gani ba zai samu dama ganin sa ba ina fata an fahimta mutumin da bai amfani da kafarsa ya taka ya je masallaci sallar jami'i ba ya taka ya je ya ziyarci uwa da abokan arziki ba ya taka ya je inda ake ayyukan alkhairi ba yayi amfani da kafarsa wajen zuwa wajen shirme yanzu fa kafarsa ba ta da amfani kuma da ya ce masa je ko ina ma ko wajen shirman ko wajen alkhairin ku kun ga wanda ya amfani da lafiyarsa kafin rashin lafiyarsa bai yi ba to shi yasa tun yanzu ake mana nasiha cewa wa khudh min sihhatika limardika yi amfani da lafiyarka yanzu Allah madaukakin sarki ya baka lafiya Allah madaukakin sarki ya baka cikakken lafiya sannan ya baka dama duk abin da ke na alkhairi ya ori ka yi shi akwai lokacin da rashin lafiya ta zo maka ko da kana so kai ba za ka iya ba kana son kai ba za ka iya ba yanzu lokacin da kake da dama sai kai shi. Sannan sai Abdullahi dan Umar yace wa min hayatika li mautika, yi kokari ka ciri bar rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka. Kana cikin rayuwa kwatsam shikenan, sai ajalin kai cika adadin da Allah subhanahu wataala ya iban maka zaka share shi a rayuwa ka gama sai ka mutu. To wannan rayuwar wani adadi ne daman na kwanaki Allah iba maka, waɗannan adadin a kansu ake gina duk wani abin da ka tarar na mustaqbal ɗinka a gaba. Ma'ana idan shekara 30 kai daga balaga ka zuwa mutuwarka, wannan shekara 30 ɗin duk ko wani abu da zai same ka a gaba a kansu za a gina. Ko menene wannan rayuwa ce da take ƙarama faniya ƙarariya, wacce kuma fa har abada har abada ba za ta ƙare. To wannan shekara 40 50 70 100 yanzu duk mutum ma da kai shekara 100 a ungwarsa abin nunawa ne, abin kwatance ne. Gidan malam wani dattijo na wajen shekara 100 da kaza, wajen shekara 100 da kaza. Kwanan nan wani aboki na mahaifinsa ya mutu, ne je masa ta'aziya, yake ban labarin shekara 120 duk unguwa babu sa'ansa, sai da jikokinsa kawai da sauransu duk unguwa ba sa'ansa. To irin waɗannan abin kwatance ne a cikin mutane. Amma za a galibi annabi tsira da aminci zuwa a gare shi kamar yadda yake faɗa, galibi a rayuwar al'ummarsa shekara 60 shekara 70 ne, shekara 60 shekara 70 an tafi sun suka fi yawa. To in misali mutum ya balaga a shekara 15 a cikin shekara 70 a 15 nawa kenan, 55. To kai shekara 55 wannan shekara 55 din akan ta za a yi maka hisabi duka a ciki za ka fuskanci inda ka fuskanta zuwa a wuta Allah ya kiyaye ko aljanna Allah ba kwanciyar ke samu a ciki. To shi sa lokacin da Allah ya baka rayuwa yau kokari ka ribace ta, saboda akwai abin da zai zo ya yanke maka tsakanin rayuwa ita ce mutuwa. Tana nan zuwa, tana nan zuwa, kowanne ɗaya daga cikin ita yake jira. Babu wani abu da mutane suka yi kini da shi, kowa ya tabbatar da shi, amma kuma sai ga a zahirance kawai ba ka yarda da shi ba kamar mutuwa. Kowa ya san ana mutuwa, babanka ya mutu ko babanka ta mutu ko wanka ya mutu ko kaninka ya mutu ko kanin babanka ya mutu, dole wannan naka ya mutu. Amma kuma sai ga ayyukan da mutane suke yi a zahiri kamar ba su yarda za a mutu ba, kamar bai yarda shi akan kansa zai mutu ba, saboda ita mutuwa ba ɗaya ce, mutum ba yarda zai yi ta sai ta zo kansa. Ita tana da wannan abin ita mutuwa. Galibi idan ba Allah ya maka gaman gatar ba, ya datar da kai, ya baka cikakken imani, to mutum ba yarda fa zai mutu sai ta zo kansa, sai zai ta abin da ya ga dama. Saboda me kullum shi zai zo ya rika masa wahayi cewa yi akwai gobe sai ka tuba, yi akwai jibi sai ka tuba. Idan mutum ya yanzu sai shi ya ce masa akwai gobe, idan gobe ce za ka tuba, goban ma idan ta zo za ka tuba, jibi za ka tuba. To idan mutum bai aure ba yana tsakiyar aikata zaɓen nan kuma sai mutuwa ta zo masa. Shi ne sai ku je na faɗa irin abubuwan da muka ayyukan da muka karanta satin da ya gabata. Rabbi laula akhartana ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salimin. Allah ta'ala ya akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah khabirun bima ta'malun. Allah madaukan sarki ya samu dace. Wannan hadisi rawal bukhari imam al bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Hadisi na biyu wa anhu, shi ma da wannan hadisi a karɓo shi daga sahabi Abdullahi dan Umar, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace ma haqqu imri'in muslimin, babu wani haƙƙi na mutum musulmi, lahu shay'un, da yake da wani abu, yusi fihi, ya kama wanda ya kamata yayi wasiya a cikin wannan abin, yabitu lailatain, ya kwanta yayi bacci har tsawon darare guda biyu, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, face ya kasance akwai wasiyarsa a rubuce a wajensa. Wannan hadisi haka fassara ɗaiɗaikun kalmomin take, amma abin da hadisi yake cewa shine bai dace ba ga mutum musulmi yana da wani abu da ya kamata ko kuma ya wajaba ya wasici a kansa. An san wasiya ai ko? Yawwa, ya wasici a kansa, ya ƙin wasiyan nan, ya kwanta ya kwana ya yi bacci darare guda biyu, yau ta shuɗe gobe ta zo ta ƙara shuɗewa, bai rubuta wasiyan nan ya aje a gefen kansa ba, ta yadda ko da ya mutu za a iya ɗauka a duba wasiyan nan a ga abin da ya kamata a zartar a zarta, wanda bai kamata ba kuma a bar shi. Allah ya sa an fahimta. wannan hadisi shi ma yana karanta mana cewa ko da yaushe mutum yana kawo mutuwarsa a kusa da shi, saboda me a wasila abinda take nufi a yare a rashin larabci, wasu malaman suka ce abinda take nufi shine al'ahdi, wasila tana da yin alƙawari. Wasu kuma suka ce abinda alwasiyatu take nufi shine al'amrul mu'akkad, umarni da aka ƙarfafa shi. Shi yasa cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, wani wajen kuma husnan, ma'ana Allah ɗaukan sarki yayi wa ɗan adam wasiyyi, ma'ana Allah ɗaukan sarki yayi wa ɗan adam umarni tare da ƙarfafawa. Ina fatan fahimta. Biwalidayhi, game da iyayensa, husnan, ya kyautata musu. Ina fatan fahimta. To a ita wasiya aba ce da ake so kowanne mutum musulmi ya kasance ya kiyaye ta kuma yana yin ta. To sai dai wasiya kashi-kashi ce, kala-kala ce. Wata tafi wata ƙarfi. Akwai wasiya wajiba, akwai wasiya muharrama, akwai wasiya ja'iza. Akwai wasiya wajiba wacce dole ne sai ka yi ta, idan baka yi ta ba ka saba Allah. Akwai wasiya muharrama wacce idan ka yi ta ba ka saba Allah. An gane? Wacce idan ka yi ta, idan baka yi ta ba ka saba Allah, wannan kuma idan ka yi ta ba ka saba Allah, wannan kuma ja'iza ce, ya halatta ka yi, ana so, ko mustahabba. Zaka ikiranta da mustahabba tunda shari'a ta bada umarni ayi ta. To bari mu ji su daki-daki. Wasiya wajiba ita ce dole ne mutum ya yi wasiya a kan wani haƙƙi da yake kansa, idan ya san cewa haƙƙin babu wanda ya sani sai shi, sai wanda haƙƙin yake nasa. Yanzu misali, mutum ya baka bashi naira 5,000, kai da shi ya baka babu wanda ya sani a duniya da kai sai shi. Ina fatan fahimta. To matsalar shi ne, ko da akwai wanda ya sani ma, ya kamata a ce iyalinka sun sani. Saboda idan ka rasu, shi wani wanda yake bin gabashi zai ce ina bin wani 5,000, za su ce ne ina shaida? Ina fatan fahimta. Inda shaida kuɗinka ya su iya fito, an ba shaida fa, za su ce ba su bayar. Saboda a lokacin kuɗin ba nawa bansu ba ne, nasu ne. Ina fatan fahimta. Za su ce ko zuwa kai musu 419, ba su baka ba. To matsalar kuma abinda zai faru shi ne, kai da kake kwance a cikin kabari, duk wani nauyi da bala'in da musibba kai suka ɗora wa. Saboda wanda muke karatun a kamar jana'is, mun karanta hadisi da yawa da suke bayani akan haka. Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi. Farkon al'amari, idan mutum ya rasu, idan Annabi ya zo tsaya akan gawansa, tambaya yake ce akwai, shin akwai bashi akan ɗan uwanku? Hal ala akhikum dainat? Shin akwai bashi akan ɗan uwanku? Idan sabon da suke tare da Annabi suka ce ya rasulullah akwai bashi, sai ya ce to ba zan man sallah ba, ku ɗan uwanku sallah. Wallahi kuwa, to kun ga duk abin da Annabi ya ce ba zai, ku duba tausayi irin na Annabi da jin kai da rahama, amma Annabi ya ce ba zai ma sallah ba, to ka san abin da kai ba karami bane. Annabi zai tambaya ce akwai bashi akan dan uwanku, wato ɗan uwa bashi bala'i ne ba. Wallahi kuwa, idan aka ce eh, sai Annabi ya ce to sallu ala akhikum, to dan uwanku sallah, sai Annabi ya kama gabansa. Wata rana manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, ya tsaya akan wani sabi zai mai sallah, sai ya tambaya, sai ya ji akwai bashi akan sa, aka ce ya rasulullah akwai dini, akwai dirhami guda biyu, sai Annabi ya janye daga wajen mai sallah, kuma sallah bazan mai sallah. Sai aka samu wani sahabi mai tausayi da jinƙai mai suna Abu Qatada, sai ya ce ya manzon Allah, bashin gaba ɗaya na ci su goshi, na daure shi kaina, ai masa sallah, ni zan biya. Manzon Allah ya ce zaka biya? Ya ce zaka biya, ka tabbata? Ya ce zan biya. Sannan sai Annabi ya shiga mai sallah. Bayan kwana biyu, sai Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi, haɗe da wannan sahabi Abu Qatada da ya ce zai biya wannan bashi. Sai ya tambaye shi, ya Abu Qatada, shin ka biya wannan bashin da kai alƙawarin biya? Sai ya ce ya rasulullah, ai ɗazu na je na biya. Sai ya ce to al'ana barudat jildu ko jildatu, sai yanzu fatar jikinsa tai sanyi. Sai da ka je ka biya bashin nan, sannan fatar jikinsa tai sanyi. Wallahi haka manzon Allah ya faɗa. Duk mutumin da ya mutu akwai bashi a kansa, kukubi za a yi masa, a mai maruruwa da sarƙa a cikin kabari, ya ɗaure shi, kwance shi daga cikin maruruwan nan, shi ne biya masa bashi. To kaga bala'i ne ka ɗora wa kanka, da kanka da kanka baka sani ba, ka ci bashi baka yi wasiya ba. To kun ga irin wannan wasiyar dole ce, wajibi ce, idan ka kinta sai Allah ya tambaye ka. Shi sa ɗan uwa, idan ka san akwai bashi a kanka, yanzu da ka ji ka kwanta, ka rubuta wasiya ka aje, kwarai da gaske. Karbu tausiya, kun ga abin da na gaya muku ɗazu ko? so da galibi mu baba kawai kan mutuwa yanzu maybe kun yi wata mu'amala da mutum jiya bashi ne yanzu ka je ka kwanta kawai kai bacci abinda kake tsammani zaka tashi gobe ka ci gaba da harkokinka wallahi ba wanda yake kawai kansa mutuwa a cikin mu kuma mutum ya tashi ko sai ka ji an ce wani ya mutu a fito gaba akwai jana'iza to kai ma taran za a ce wallahi kai ne ka mutu yadda ka ji ana bada labarin cewa wani ya mutu wata rana za a waye gari a ce wani ya mutu kuma kai ne to ka rubuta wasiya ka ajiye akan cewa wani yana banka bashi sannan wasiya ta biyu take wajiba ce ita ma shine idan akwai haƙƙin wani akan ka misali na ajiya mutum ya baka ajiya ta kuɗi ko ta dukiya kaza babu wanda ya san da wannan ajiyar sai shi sai kai to wajibi ne kai a lokacin kai ne ka rubuta wasiya ka ajiye wani dan wani ya bani ajiyar sa kuɗi kuma kai specifying din kuɗin nawa ne kuma wannan ilimi ina fata an fahimta nawa ne kuma wannan ilimi idan dukiya ce misali kamar a ce filaye ne ko motoci ne ko gidaje ne to filaye na unguwa kaza na waje kaza ba nawa bane nawa ne sai ka rubuta ka ajiye kuɗi ne miliyan kaza a banki kaza ba nawa bane nawa ne sai ka rubuta ka ajiye kana rasuwa a cikin irin binciken da iyalanka suke sai su dauko na takardar to filayen baba na waje kaza da waje kaza ba na ta bane na Allah jiwa ne sai a dauka aje a kai masa ba kun wanke baban ku ba shike na kun wanke shi amma wani irin wannan idan ya dauka masa sai ya ga takardar sai ya boye saboda za a rige musu wani abu to wannan irin wasiya ce ta wajibi mu rinka lura da irin wannan yan'uwa abu ne da muke daina sa amma wallahi yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci kuma da hadari a rayuwar mutum sir rayuwar da ka gaba daya abinda kake buri shine ka gama da dunyan lafiya to ina amfani a ce an je an sa mahaifin mutum a cikin kabari ana masa azaba ina amfani irin wannan to shi sa duk mutum da yasa akwai bashi akan sa ko akwai ajiye wani akan sa ko akwai wani haƙƙi da su akan sa to irin wannan kada ya kwanta ya bacci bai rubuta wasiya ba ka rubuta ka ajiye ba wai kullun sai ka rubuta ka ajiye an ka rubuta ɗaya ba shi kenan ta isa ba an ka rubuta guda ɗaya ka ajiye ka boye inda za a iya gani shikenan ta isa dan uwa akwai wasiya muharrama wasiya ta haramu wacce idan mutum ya sai Allah ya kama shi misalin ta shine mutum ya dauki ɗaya daga cikin matansa ko ƴaƴansa sai mai wasiya da wani abu na musamman daga cikin dukiyarsa yanzu misali sai mutum ya ce wane sai ya faɗi sunansa daga cikin ƴaƴana ya kyautata min lokacin da bani da lafiya duk ƴaƴana sun gudu shi yake kula da ni lokacin da nake kaza shi yake min kaza idan na rasu gidana na kan tunkori da bangare kaza dauka a bashi ina fata an fahimta ya ba wasiya wannan wasiya haramun ce ba za a zartar da ita ba ina fata an gane akwai mata ta wance duk cikin mata ta fi kula da ni ta fi min biyayya ita take min kaza ita take min kaza idan na rasu gidana na waje kaza da waje kaza ko kuma a cikin akawati na dau miliyan kaza a bata wannan wasiya ce muharrama ba za a zartar da ita ba ina fata an fahimta to Sheikh Salih Al-Uthaymeen a cikin sharhi ya kawo wata magana mai kyau sai yake cewa daga cikin abin da mutane suke yi akwai wata irin wasiya da suke ita ma bata halatta ba ita ma haramun ce wacce iri ce yace misali idan mutum yana da ƴaƴa guda biyar ko shida sai ɗaya daga cikin sai kai munzalin aure to a cikin dukiyarsa zai dauka yayi masa aure mai biya bashi wajen zama mai zauna to idan ya ga kusa mutuwa akwai ƴaƴan da basu taso ba sai musu wasici da irin kuɗin da ya kashe wancan sai ce su ma dauka a basu to wannan haramun ne Allah ya sa an fahimta dalili ku shine shi wancan abin da yasa aka bashi bukata ce ta bai yanzu misali a gida idan aka dafa abinci yaro dan shekara 18 da yaro dan shekara 2 abinci daya su ci idan wani bashi da lafiya wannan abin da yake damun sa misali a ce typhoid ne da malaria shi kuma wannan ciwon kai ne ko paracetamol ake bukata naira 10 ko naira 20 a ce a bashi shi wannan kuma aka shi masa naira 20 ko 30 akan rashin lafiyarsa abinda aka ce wannan sai a ce shi ma wannan sai an dauko an rama wannan ina fata an fahimta to bukata ce take sa a yi irin wannan abu shi ma danka yana da haƙƙi akan ka idan isa aure ka masa aure to na kuɗin da kai masa aure bukata ce ta sa aka yi auren ba wai abu ne da ka ware shi ka dake masa ba shi ma wancan dan da zai taso sai kai masa ina fata an fahimta idan kai wadaya aure kana da dukiya sai kuma ya kasance daga baya Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da tattalin arziki ba shi da kuɗi idan dan ya taso baka yi masa ba shi ma babu kuma ya saboda me yanayi ne ya kawo haka ba za a ce ai tunda kai wancan aure wannan ma ko ba shi ya kace ka je ka kai masa ba Allah ya sa an fahimta Sheikh Salih bin Usman yake cewa hatta wasu daga cikin ɗaliban ilimi wannan abin yana ɓuya a gare su suna ganin cewa ai tunda wancan shi ma aka yi masa aure wannan shi ma dole sai an masa wannan ba daidai bane bukatuwa ce wannan yaro yana primary school babban abin da yake bukata shine idan ma private kudin makaranta ake biya masa 20 ko 15 ko abin da kuma da ka shi kuma na jami'a yake restoration din sa ya kawo 100 da wani abu kowanne suka bashi gurgurdan bukatarsa ba za ka ce wannan tunda an bashi 100 to shi ma sai an rago wani abu daga cikin wani an cika wannan an hadi ba daidai bane ina fata an fahimta yawa to ita ma ta daga cikin wasiya muharrama kamar yadda malam ya bayani a cikin sharhin da wani littafi daga cikin wasiya muharrama akwai mutum yayi wasici da abin da yake yafi a ɗaya bisa uku na dukiyarsa addinin musulunci ya baka dama idan kana da dukiya komai yawanta kayi wasici zaka iya cewa dauki kashi ɗaya bisa uku a bawa a talakawa ko kuma a kula da marayu ko ka ayyana wani abin da kake so na aikin alkhairi da za a yi da wani dukiyar taka addinin musulunci ya baka dama babu komai ina fata an gane amma idan yayi kasa da ɗaya bisa uku to haramun ne ba za a yi ba yanzu misali ka ce idan na rasu a raba dukiya ta kashi biyu a ɗau rabin aje a gina marayu gida a kula da su wannan wasiya ce muharrama ba za a jamtar da ita ba shi yasa lokacin shi yasa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi lokacin da ya je duba Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kamu da wata rashin lafiya mai tsanani wanda shi yana ya fitan ma da rai da zai rayu to sai yake ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya Rasulullah Allah bani dukiya mai tarin yawa babu wanda zai gaje ni kuma sai aya guda ɗaya mace ita kadai nake da ita ya Rasulullah shin zan iya yin sadaka da dukkanin dukiya ta in bada ita aikin alkhairi ita sai annabi ya ce masa a'a sai annabi ya ce to an raba kashi biyu in ba da rabi annabi ya ce a yace to ya rasulullahi an raba kashi uku dauka shi biyu bayar annabi yace masa a'a ba za ka iya ba sai ya rasulullahi to kasa kashi uku dauka shi biyu bayar sai annabi yace masa fa'tulufu fa'tulufu tafiru yace kashi da bisa uku ko amma kashi da bisa uku shi ma fa da yawa to sai malami suka ce tunda annabi yace masa kashi da bisa uku suna da yawa ya halatta masa zai yi amma da zai da zai ki bada kashi ɗaya bisa uku ya dan haura ya bada kashi ɗaya bisa huɗu ko bisa biyar da yafi sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ga masa ta magana mai kyau yace ai ka bar iyalinka a wadace mai yalwata yafi ka bar su talakawa su rinka miƙa hannu suna roƙon mutane annabi ya ga masa haka to sai malami suka ce duk wasiyar da aka yi ta ta wuce ɗaya bisa uku to wannan wasiya ce muharrama ba za a zartar da ita ba ina fata an fahimta to haka dole ne wasiya ya kasance inda ma kamar yadda ya tabbata a cikin Abdullah ibn Abubakar Siddiq shi ne ya tashi yayi wasiyyar ne da bisa birdan sai ce zan tsaya inda Allah subhanahu wataala ya tsaya shi yasa saboda muhimmancin wasiya za ku ji a cikin Qur'ani ku duba ayar gado tunda kan yusikum Allah fi auladikum lil zakari mithl hadhi unthayn idan Allah ya bayani ya bayani sai ku ji ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai min ba'di wasiyatin yusina biha aw dai min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai min ba'di wasiyatin yusa biha aw dai ghayra mudhar haka Allah maka sarki rinka kawa duk idan ya bayani sai ya ce bayan wasiya za wani za a bashi kaza wanci a bata kaza wani da a bashi kaza Allah sai ya gama raba gado gaba ɗaya sai ya ce to fa za a bada gado ne min ba'di wasiyatin bayan an fitar da abinda mutum ya wasiya ce ba za a baka gado ba sai an fitar da abinda mamallakin dukiyar ka ban ya rasu ya yi wasiyyaci a kansa kun ga muhimmancin wasiya ke wasiya ja'a mustahabba kuma ita ce mutum ba bashi ake bin sa ba ba haƙin wani bane kawai kamar yadda galibi wasu daga cikin kasashen Larabawa wannan suna yin haka idan mutum zai rasu sai ya ce a dauki kashi 1 bisa 10 na dukiyarta Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya masu tarin ya kore da gaske kashi 1 bisa 10 nan ba karamin kuɗi bane sai ya ce abinda nake so a yi da shi kawai shine a gina a yi wakafi wani foundation wanda zai rinka kula da masu karatu dalibai masu karatu duk wanda ba dalibi mai karatu ba za a masa amfani da wannan kuɗin ba dalibi mai karatu idan ka samu admission ka zo a baka scholarship idan zaka sanya tattafai ka zo a baka haka wani kuma yace shi abin da yake so amfani da wasiyarsa kawai marayu da iyayensa suka mutu suka bazu shi yake so a daunoyi wani kuma ya ayyana abin da ban haka to sai kaga mutane da yawa ba su cikin bala'i ba saboda dukiyoyi ne masu yawa kuma sai a samu masu amana wanda su iya kula da ita sai su rinka aiki akan ta to ita irin wannan wasiyar ce da take mustahabba idan mutum zai samu lada galibi sabon manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi daidai ka samu wanda ba su wasiya da irin wani abubuwan ba na waqaf ayi musu waqafi da kaza ayi musu waqafi da kaza galibi suna yi to kai ma yanzu idan kana ko da baka da dukiya mai tarin yawa iya abinda Allah madaukakin sarki ya sare maka ya baka zaka yi wasiyyaci da shi sai ka ce idan ka rasu filinka na dan tsinke ko ba san ka ce filinka ne mai dile ba a gina shi ba ka ba a gina makarantar islamiyya ba shikenan ba wallahi kuwa ana kana mutuwa shikenan a dauka a gartar islamiyyan da aka gina duk lokacin da yara suka shiga suka karatu wallahi amma kana kwanci a kabarinka abin da ya kamata kenan sadaka bai gudana kenan annabi tsira da aminci sai ta gari shi yana cewa idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min 30 idan dan adam bai mutu duk wani aiki na san alkhairi ya yanke sai guda uku kawai daga ciki sai ce me sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana ita ce irin wannan aiki to kai ma kai irin wannan alkhairin kada ka taba dauka baka da ruwa da tsaki akan sa shi yasa idan ana karatu ya kamata a ringa kulla alaka tsakanin karatun da ake da rayuwar da muke ciki yanzu sai mutum karatun ya rinka shiga jikinsa amma kada a rinka karatu mutum ya rinka ji ai wasu mutanen da ne can suka yi rayuwa da su ake kai ma da kai ake duk karatun da ake a rinka kulla alaka tsakaninsa da rayuwar mutum sai ka san karatun ya shiga jikin da yadda ya kamata to haka duk abin da kaje an yi zancen sa anan wajen kai ma za ka iya sa ba dole su gane ba tsuke dukiya ba kamar yadda na sha mana bayani sabon annabi tsira da aminci tabbata a gare shi akai bayanin sallah suke sallah akai bayanin azumi suke azumi akai bayanin haji suke haji tunda suna kusa da wajen suka ce zakati kadai basu ba suka ce to ba za su mutu basu zakka ba wanda zai dako wanda zai kwadago wanda zai kaza sai da suka tsara abin da isa zakka suka yi zakka sannan kalin sai kwanta dako suke zuwa sisi dako yatahamaluna dan su yi me dan su yi zakka kawai ina fatan fahimta kaga fa ba fai ba fai da kuma idan yaje ya gina wani katin fili ko kuma ya gina wani katin shago ko jinjirin kasa mun kudi a wai zakka fa yake sai ina fatan fahimta shi san ana kawo sa tarihin sabban annabi tsira da abinci su tabbata a gare sai mu rinka kallon su kamar wasu kamar ba wasu mutane ba kamar ba mutane ba saboda aikin shi ya sha banban da namu Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alayhi hadha lafzul bukhari wa fi riwayatin li muslim yabitu thalatha layali a cikin riwayat bukhari a muslim kuma maimakon yabitu laylataini sai ce yabitu thalatha layali bai dace ba ga mutum ya kwana guda uku ba tare da yayi wasiya a kansa ba qala ibn umar abdullahi dan umar yace ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي سابي عبد الله عمر كيتوا تم دنا جونا مغانا دغا انا ارادة امن تستبتا اغريشي باب وان داري دي كار شوئي واكنا باتارة وسيا تاتنا نن اربوتي اقصى دنيا ايجا تم دنا جونا دغا فتاكا تدد داري سنا اربوت وسيا تدد داري سنا اربوت وسيا kun san ɗaya daga cikin sabbin da suka fi kowanne ruko da kankame sunna annabi tsira da amincin sa bata gare shi Abdullahi dan Umar shi dan ina da sunna ne dan ina da sunna ne kawai shi abin da yake jira yaji an ce zance ya fito daga bakin manzon Allah tsira da amincin sa bata gare shi duk wahalarsa wallahi ya aika Abdullahi dan Umar kina Allah ya kara masa yadda hadisi na gaba wa an Anas ibn radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا النبي إرادة أمن تستبت أغريش يزان وسزان النكا أكثر فقال يتي هذا الإنسان وهذا أجله أتكين زان النكا ينونه إيرك أتكين زان النكا يتي ونشيني لن أدم وهذا أجله ونكم شيني أجل إنسان فبينما هو كذلك يعند أن أدم ينانا أيد ديكي إذ جاء الخط الأقرب كوسي زانان ديكي ما في قصصي زمسا ma'ana ko dai zanan mutuwa ko zanan rashin lafiya ko zanan wani abu hadisi hadisin gaba shi zai bayyana mana yadda hadisin yake karara insha Allah ta'ala rawal bukhari imam al-bukhari yato wannan hadisi wa anabi mas'udin radiyallahu anhu qala akarbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud yadda Allah ta tabbata a gare shi yace khatta annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata ko wani akwai zanan a cikin littafin sa ko yawa to sai mu kalli zanan sosai khatta annabi sallallahu alaihi wasallam khattan مربعا النبي إرادة أمن تستبتع قريش يزانا ونزاني مي كثر وهو كما يدعو قنشي أنه كما يدعو قنشي أيكو مي كما سكري هكا مي كثر وهو هكا لاشنا أسكي للتابي وخط خطا في الوسط خارجا منه سنكما سيك كار زانا ونزانا أتأكير ونمي كثر وهو خارجا خارجا في الوسط خارجا منه daga tsakiyar sa wanda ya fito waje an ganshi aiko wanda ya fito wajen nan sannan wa khatta khututan sigaran ila hadha alladhi fi alwasat min janibi alladhi fi alwasat sannan kuma sai zana wasu yan kanana sune khututan sigaran an gane idan an gan zuma ko yawa yan kanana zanin naka ila hadha alladhi fi alwasat yana kallon wanda yake tsakiya din nan kamar da logon shi min janibin ladhi fil wasati a gefen sa da yake tsakiya kamar da logon shi din nan fa qala annabi tsira da aminci sa bata a gare shi da ya gama zanan sai ya ce hadhal insan wannan zanan to kamar mutum ne a cikin sa an fahimta mutum ne a cikin sa wa hadha ajluhu shi wannan abin da yake mai kusurwa hudin dukan sa shine ajalan mutum an gane sai annabi tsira da aminci sa bata a gare shi yace muhitan bihi aw qad ahata bihi ajalan mutum yana kewaye da shi ko kuma ya kewaye shi kun ga wannan zanan da yake murabba'i bai kusa ba hudu abin da yake cikin wannan zanan shi wannan murabba'i din ba ya kewaye shi ta ko ina ba ina fatan fahimta to dan adam yana ciki wannan ajalin sa ne ta ko ina kewaye shi wa hadha alladhi huwa kharij amaluhu shi kuma wanda aka zana dinna tsakiya ya fito waje shi kuma burin dan adam ne an fahimta burin sa ne ya girma rayuwarsa kun ga ai wata ajalin nasa ma shi ko yanzu kamar yadda na faɗa astaghfirullah yanzu wani gobe zai mutu amma yana da burin abin da zai yi shekara ɗaya mai zuwa yanzu za a yi kaza wani ma burin sa na cin zakka ne shekara mai zuwa zan cin zakka Allah zai zan yi kaza da ita kuma gobe zai mutu to dan mutun zaka ga burin sa ya girme shi haka ne duk mutum burin sa ya girme shi to shi wannan wanda ya fito din shine burin nasa
annabi tsira da aminci sabata a gare shi yace wa hadhihi khutatu sigar al a'rab
wadannan kananan zanen kuma da aka yi wanda suke kallon wannan burin su kuma sai ne al a'rab abubuwan da suke bujiro wa mutum ma'ana a cikin rayuwarka akwai rashin lafiya haka ne akwai damuwa akwai kunci akwai talauci akwai kaza ba haka bane to wadannan su ne al a'rab sai annabi tsira da aminci sabata a gare shi yace fa in akhta'u hadha nahashahu hadha idan wannan ya kuskure masa bai same shi ba to wannan zai fauto shi annahashu abinda annahashu yake nufi asali shine kamar saran kunama ko saran miciji kaga sai aka kwatanta da karfi ma zai kwato kake da karfi zai kwato ka ma'ana kana raye idan lafiya ka kalau zaka samu akwai wani takaici da damuwa da yake damun ka ba haka bane idan babu wannan sai ka samu mutum akwai wani talauci da yake damun sa idan babu wannan sai dole dai mutum ba ka same shi fari ba ba ka taba samun mutum fari ba Allah kuma ka kwatanta gani a rayuwarka akwai lokacin da aka ji ka fari babu saboda Allah madaukakin sarki yana cewa laqad khalaqana al-insana fi kabadi haka Allah ya ce kai daga jin kalmar kabad ka san Allah subhanahu wataala ya ce hakika man halitta dan adam fi kabad a cikin kunci da wahala duk rayuwar dan adam gaba ɗayan ta kunci ce duka idan ka same shi da kuɗi masu yawa za ka same shi akwai damuwa mai yawa haka ne idan ka same shi da damuwa ba shi da damuwa a cikin zuciyarsa za ka same shi mai biyu akwai talauci haka ne idan ka same shi duk babu wanda ka same shi akwai rashin lafiya dole dan adam ba ka raba shi da wani abu yanzu haka kawai ka fito daga cikin gida labi lafiya kana murna kana nishaɗi kawai sai gaba da wani anya kawai sai ga magana sai ka ji gaba ɗaya wannan rashin lafiya wannan jin daɗin naka ya juya kuma bakin ci ba haka bane magana ɗaya wani zai gaya maka sai ka ji duk gaba ɗaya ka damu ka je ka ta tunani wanda yanzu ne ya gaya haka da sauransu kana cikin majalisa kuna zaune kuna tattaunawa ana ta hira sai wani soko wata magana sai ka ji ta taɓa ma zuciya sai ka je kwanta ka kasa bacci duk kabad ɗin kenan a cikin gidanku zai a maka wani abin da zaka kaje ka damu a waje a kasuwarka a makarantarku a wajen aikin ko ina ɗan adam ka yi a cikin damuwa yake to idan wancan abin bai same shi ba a cikin al'arabu wannan zai kama shi idan kai rashin lafiya ta kwana biyu kawai ki sai damuwa wani abu ta kama ka idan ta fita sai wancan ya kama ka haka to kana cikin haka kuma kawai sai ajalin ka yi ina fatan fahimta shi daɗin ajali shi ne baya zuwa sai lokacin sa yanzu shi yana nan ya maka tarko ne baka saka gudu ba aina ma takunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyada to ku duba yadda azalin ya zagaye mutum kana nan to mutum yana nan wancan ya kama shi wannan ya kama shi har lokacin da kuma azalin da aka kayyade masa ya zo shikenan sai azalin ya zo kuma kawai sai ya tafi da shi dan adam ya kare ki babu sauransa wannan ita tawara dan adam gaba ɗaya manzon Allah ya mana ya zana mana ita a cikin diagram kamar yadda magana shi wa in akhta'a wadha nahashahu wadha idan wancan ya kuskure masa wancan zai fauto shi rawi al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari fitar da shi wa hadhihi suratuhu malai ce wannan shine surar yadda abin yake ina fatan fahimta malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin salo na koyarwa na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a ƙazana gaya mana idan annabi zai koyar da sahabi wani abu za ku ga yakan bi hanyar da ta dace yadda sahabin zai saurin ɗauka abin ya gane shi ko ta magana ko ta aiki kun ga wannan aya abu ne da ya shafi aiki ko gashi na ya zana masa shi yadda mutum zai fahimce sosai irin wannan zanen ko kuma fito da abu a fili ta hanyar rubutu yana ɗaya daga cikin abin da malamai zamani suke ce masa wasa'ilul ibah hanyoyi na haskaka abin da mutum zai fahimce shi babu laifi yanzu idan malami a aji ya sanya ɗalibansa a gaba zai musu karatu to ya zana musu wani abu wanda zai fito musu da abin da yake so koya musu yadda su fahimce shi sai dai kuma wajen zanen nan malamai suka ce sai a kaucewa zana sura ta mutum ko surar dabba wannan haramun ne addinin musulunci ya hana manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya zana sura ko ya bitini ko na ƙasa ko na katako ko wani abu ko kuma ya zana shi ta irin na tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kallafa masa akan sai ya busa masa rai manzon Allah ya ce ko ba zai iya ba kun ga abinda tun mana yara ake faɗa idan kai zane sai a ce sai ka musa masa rai da gaskiya ne wallahi hadisi ne ingantacce wallahi hadisi ne ingantacce annabi yace wallahi sai an kallafa maka an takura maka an matsa maka sai ka musa masa rai manzo Allah ya ce kuma ba zai iya ba ina kace daren da aka musa babu haka za a sa mutum a cikin wuta ya masa azaba to shi yasa sai mutum ya kauce wa zana abin da yake mai ruhi idan mutum dole ne sai ya zana sai ka amfani da abin da ba shi da ruhi kamar ruwa ko dutse ko bishiya ko ice ko wani abu babu laifi ka zana wani malama suka ce idan ba dole ne sai ka yi zana wasu suka ce babu laifi sai a cire ka idan babu kai babu laifi ina fata an fahimta ku kaga ka zana mutum ba kai kuma ina zane ka ba zane kenan abinda malamai suka faɗa ka shine hadisin na Aisha wata rana manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya dawo daga yaƙi ko daga wata tafiya tasa na Aisha ta yi gyaran ɗaki irin gyaran ɗakin da mata sukan yi idan mazaje su dawo daga tafiya ta yi gyaran ɗaki an fesa tarayya an yi kaza to a cikin labulen da ta sa sai kasance labule ne mai hoton tsuntsu a ciki labule mai hoton tsuntsu to da kada annabi tsira da aminci su ta gare shi ya dawo an to za a tare shi kawai annabi sai idan sai arba da wannan labulen ya ga hoton tsuntsu annabi ran sai bace je fisga labulen nan ya gashi ya zubar sai gunki a gidana annabi ya zubar da shi to tace daga baya sai na dauki wannan labulen sai na yanka shi sai na fulo da shi sai annabi ya zo kwanta akan sa bai ce komai ba saboda a cikin fulan hoton tsuntsun gaba ɗaya bai fito ba sai dai kafa ta fito ko wani abu ko wani bangare na jikin ba gaba ɗayan sa ne fito ba ina fata an fahimta to sai malami suka ce idan iya kai ne fito ko wani bangare babu laifi amma ka zana hoton mutum ko ka zana hoton tsuntsu ko ka zana hoton kaza wallahi wannan haramun bare masu butun-butumi yanzu akwai masu irin butun-butumi ɗin da kaga an sa butun-butumin doki ko na tsuntsu ko na shiru a kofa a irin kofar gidaje haka ba ana yi ba a kofar gidan mutum saboda ado sai abu hoton tsuntsu wallahi haramun haramun mutum ya daina yin abubuwan da suke wanda babu sura a jikin to wannan hadisi dai abin da yake karantar da mu kenan manzon Allah tsira da aminci sai a garin nuna mana cewa duk dan adam zaka samu burinsa da abin da yake hasashe ya girma rayuwarsa rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya kaide masa zai rayu shekara kaza amma shi kuma yana burin abin da ya fi rayuwarsa da zarar kuma lokacin mutuwarsa ta zo to wancan buri nasa babu ran mala'ika mutuwa da shi zai dauki ransa imma dai ya aikata alkhairi imma kuma kishi haraka Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan dai kamar yadda muka ji Imam al-Bukhari ya fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu أكبر أبو هريرة يدي الله تعالى تبت أقريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما زن الله تعالى أمن تستبت أقريش يتي بادروا بالأعمال سبعا كوي قدقوا شيني بادروا بادروا كوي قدقوا وزن أيكة أيكة سبعا أي قبل أن تصيبكم هذه السبع أي قبل ما جي هذه السبع كافن وأن أول قدابك لذا أمبتا سرسكيوك kafin zuwan nan abuwa guda bakwai da zamu ambata ga sunan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace hal tantaziruna illa faqran munsiyan ay ma tantaziruna ba wani abu kuke jira ba illa faqran sai talauci munsiyan mai mantarwa babu abin da dan adam yake jira a rawai sai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda bakwai ko dai talauci da zai sa ka manta kanka ba ka manta Allah ba da kuke sani mutum a rayuwarsa yana buƙatar ci sha tifafi wajen zama dole ne wannan abubuwan kuma musamman a rayuwar mutum yanzu zaka fa gane wannan misalin sai da kuɗi mutum zai same su haka ne to garin neman kuɗin nan shi yasa kuma sai ka manta da Allah da manzansa ina fatan fahimta mutum ko da shi zaka samu sai mutum wani saboda tsabar neman kuɗi wallahi hatta salolin guda biyar ba ya yi wani sai ya je kwanciya mai kokari sai ya guda biyar din yi wallahi kun ji neman kuɗin tsuwa idan yayi asuba ita ma sai da safe to idan ya fice yana can neman kuɗi a zahar al'asar magariba isha sai ya dawo karfe 10 sannan sai alwaya zai haɗa su mai kokari ken wani kuma in ya gaje ya ce bari gobe sai ya haɗa su gaba ɗaya ƙwarai da gaske to kun ga wannan mai ja masa haka faqran munsiyan talauci mai mantarwa ya sa ma gaba ɗaya ma dalilin ma da ya sa Allah ya halicce shi ya zo duniya gaba ɗaya ya manta da shi dan me Allah ya halicce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicce ka dan ka bauta masa amma haka gaba ɗaya ma sai mutum ya manta ya koma kawai bawan cikinsa Allah ya sa mu dace annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce aw ghinan mutghiyan babu abin da mutum yake jira idan ba wancan ba idan ba talauci mai mantawa ba to sai kuma wadata mutghiyan mai sanya ɗagawa shi kuma wancan ba jarrabe shi da inda aka jarrabe wannan ba, shi wancan talauci aka ba shi kuma wannan dagawa ne. Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya mai yawa, sai wala ka sai ranka gani ai yafi karfin komai, yafi karfin kowa abin da yake wajen Allah, baya bukatar sa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal insana la yatgha, kunga la yatgha ar'a mustaghna, kunga yayi daidai da wannan sashi da hadisi aw ginan mutqiyan. Allah ce innal insana la yatgha, hakika dan adam la yatgha, yakan yi dagawa, yakan yi hura hanci, yakan yi ji da takama da isa. Me yasa? Sai Allah ya ce ar'a mustaghna, saboda yana gani ya isa, yana gani ya wadata. Duk mutumin da ya wadata, duk mutumin da ya wadata, sai kaga koya ne, koya ne sai ka dan samu wani abu na dagawa ta tare da shi. Galibi dole tafiyar sa ma sai ta canza. Ina fatan fahimta. Da ka san shiga yadda yake magana sa kawai sai gafara ta irin magana guda dade. In ya dai sai ya huta, in ya dai sai ya huta. Me yasa shi wannan? Dukiya ce. To idan talauci bai kan maka ba, to wannan zai zo kan maka. Ka samu dukiya kuma ya kasance ta saka dagawa. Kaga wane ne ba wane ne ba? Ba wani abin so a cikin su. Abu na uku, aw maradan mufsidan. Idan waɗannan duk ba same ka ba, to rashin lafiya mai lalata jiki ya zo ta same ka. Zaka rashin lafiya da gaba ɗaya ba ka iya samun kuzarin da ka tashi ka wani aiki da zai amfane ka ba, bari ya amfani wurinka. Ina fata an gane. Kuma misalin da muke a baya, misali mutumin da ya haɗu da lafiya ka ƙalau, sai cutar ta zo ta kan maka. Irin cutar da, musamman irin cutar da za a ce ba ka iya motsa jikinka ba gaba ɗaya. Wani fa alula fa in zaka sai dai maka, sai dai maka alula, sai dai abaka alula. Sallan ma baka iya ruku'u da sujada din baka iya ba, sai dai ka ringa imani kana zaune. To da duk waɗannan guda biyu ba same ka ba, wannan zai iya samun ka. Ko na hudu, aw haraman mufannidan, ko mufannidan, ko tsufa mai karawa, tsufan da zai zo karan maka da karfin ka gaba daya. Da yanzu kana iya yin azumi tunda alhamis ka kan iya kiyamul layli, amma lokacin da mutum ya tsufa ba zaka iya? Ba zai iya ba, ba zai iya ba. Shi yasa Abdullahi dan Amr dan As lokacin da yace shi daga yanzu ba zai ƙara yin bacci ba, ba zai ƙara cin abinci ba, ba zai ƙara kaza ba, manzon Allah ya kirawo shi ya mai nasiha, yace wannan abin da ka dauko kanka ba zaka iya ba, ka dauki abin da ka yace Rasulullah, ina ji da karfi da samartaka zan yi abin da ya faka manzon Allah. Annabi yace kai kaza. Da ƙarshe dai annabi ya bashi azumi zai rinka isa mu Dawuda, idan yayi yau gobe ya huta, sallah kuma zai rinka shi ma salatu Dawuda, ya tashi farkon dare ya bacci, ya tashi karshen dare. To da karshe lokacin da tsufa ya zo masa, sai da ya rinka dana sani cewa ina ma na karɓi rangwamen da annabi mu, dana sani ya rinka ina ma na karɓi ruksa da annabi mu sallallahu alaihi wasallam, saboda yanzu tsufa ya zo masa. To idan kana samartakarka zaka iya duk abin da kake so a lokacin, amma da tsufa ya zo maka ba shikenan, sai a hankali. To annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce babu abin da mutum yake jira ko tsufa mai ƙara da lafiyar mutum gaba ɗaya. Aw mautan mujhizan, ko mutuwa ta gaggawa, mutuwar bazata, mutuwa da ake ce mata mutuwar fuja'a, mutuwar gaggawa, mutuwar bazata. Yanzu da za ku rabar da mutum ya tsallaka ciki, sai ka ji an shiga mota can ta buge shi ya mutu, sai ka ji ka kasa ɗaukar abin. Yanzu baka gama hirar da wani fa, yanzu ya gama ce min kaza da kaza da kaza, ya mutu. Yanzu kun rabar da mutum, yanzu nan kun tafi sai da safe, kawai sai ka ji an bugo maka waya, wani fa ya mutu. Sai ka ce ƙarya ne, wani da muka rabar da shi yanzu. To idan duk waɗancan ba su kan maka ba, akwai wannan ba haka ba ne? Akwai wannan. Sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce aw dajjal fa sharru gha'ibin yuntaba. Idan duk waɗancan ba su riske ka ba, to akwai dujjal, akwai dujjal. Shi dujjal fa sharru gha'ibin shi ne mafi sharrin wanda yake a fake, a ɓoye, yanzu bai zo ba, yuntabar, amma ana jiransa, dole ne zai zo. Wato can kwanakin ma na taɓa mana bayani akan dujjal. Dujjal annabi tsira da aminci sai ta gare shi kwatanta shi da sharru gha'ibin yuntazar, mafi sharrin wanda yake a fake bai zo ba. Shi dujjal a yanzu labarin da idan nake muku yana nan, Allah madaukakin sarki ya halice shi yana cikin wani kogon dutse a daure da maruruwa a cikin sarkoki a cikin wani tsibiri. Hadisi aka yi tabbata a cikin Muslim. Ɗaya daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci sai ta gare shi ya gan shi, sun leƙa sun gan shi, ya zo bayan labarin. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tara sahabbai, ya ce yana dariya, ya ce ku ji labarin da wane ya bayar, ya dace da irin labarin da na baku akan dujjal. Wanda aka dujjal yana nan, idan su guda ɗaya ne, ɗayan a shafe yake. Shi sa ake ce masa a'awar. A nan goshinsa an rubuta oro-oro kafun fa'un ra'un kafirun a goshinsa. Duk mutumin da yake musulmi ne zai iya karanta ko da baka taba zuwa makaranta ba, ko da baka taba zuwa makaranta ba, da ka gado da lakace kafirun aka rubuta, ko da bar iya karatun da rubutun wa yake kimsa mutum shi ya iya, to zaka iya karantawa. Sharrun dujjal ya wuce duk inda mutum yake tsammani. Shi babban matsalarsa da'awar Allah ta kaze, zai ce shi Allah ne, zai wuce ta kauye ko ta gari suna cikin kamfatar ruwan sama, dabbobin su sun motsi babu nono babu kaza, zai ce ku zo ku imani da ni, bizin sauka muku da abin da kuke so. Sai mun yi da kai kai ne Allah. A lokacin sai ya ce da sama yi ruwa, nan da nan kankace mai sai sama take ce da ruwa, dabbobin su su ci ko nono sai ya zo sosai da sosai su samu abubuwan da za su rinka bawa dabbobin, za su rinka shayar da kansu da shi. Yana da wuta, yana da aljanna. Manzon Allah tsira da aminci tsufa a gare shi yake, idan ya jefa ka wutarsa to kai faɗan aljanna ne, in kuma ka shiga aljanna sai kai dan wuta ne. Kwarai da gaske zai samu mutum yace ka imani da ni, sai ya ce a ban imani da kai ba, sai ya ce to idan kakanka na uku ya taso ya ba da shaida akan cewa ni Allah ne, zaka yadda? Zai ce eh. Sai to a ta makabarta, sai mutane su jiyo shi yuu a ta makabarta, sai nuna kabari, sai ya ce wane tashi ya ambaci sunan kakanka, sai mutum ya tashi, kaga kakanka shine exactly. Sai ya ce na imani kai Allah ne, sai kuma ya kwanta. Shi wancan ya kake gani, dujjal kenan, shi sa dujjal din dujjal ne. Annabi tsira da abinci tsufa ta gare shi ya ce a cikin kwana 40 zai zaga duniya gaba ɗayanta, duk girman duniya cikin kwana 40 zai zaga duniya. Annabi ya ce kwanansa na farko kamar shekara ɗaya ce a yi, kwanansa na biyu kamar wata ɗaya ne, kwanansa na uku kamar sati guda ne, sauran kwanakin kuma ka san irin ayyam kuma sauran kwanakin. Shi ne sabai suka tabbata kana sallah, za mu yi da sallah kenan, kwana ɗaya kamar shekara to ya za mu yi da sallah. Sai da ku kintata ko a rinka kirdada da kun kirdada lokacin sallah kaza yayi ku yi lokacin sallah haka. Haka dujjal, haka dujjal zai yi. Garin Makka da garin Madina shi kadai ne ba zai shiga ba. Idan zai shiga Allah madaukakin sarki zai girke wasu dandazo na mala'iku wanda za su kora shi da su da rubinatu da can wani nan. Amma ko ina a duniya sai ya shiga. Mutane da dama za su imani da shi. Zan alaka ta dalilinsa sosai da sosai. To idan duk waɗannan abubuwan su zake maka ba, akwai dujjal. Zai zake maka. To ne na alkhairi a cikin saboda Allah. Duk abubuwan da muka ambata wane ne alkhairi a ciki. To idan ma duk ba wannan ba, sai manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ya ce was awis sa'ad. Akwai kuma ranar tashin kiyama. Idan ma ka kai lokacin tashin kiyama, akwai ranar tashin kiyama. Ranar da Abu Sa'o kenan kowa ya mutu. Sai manzon Allah ya ce was sa'atu, ita tashin kiyama kuwa adaha, ita ce mafi tsananin abin da ka taba gani na bala'i ko na musiba. Wa amar, ita ce kuma mafi daci daga al-murri ne, abu mai daci. Amar mafi daci. Wannan hadisi rahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da shi. Wa qala hadithun hasanun, ita hadisi ne da yake hasan. Ina gani anan zamu dakata saboda lokaci ya riga ya kure. Insha Allah ta'ala nago hadisan guda biyu sati mai zo zamu karasa su sai mu shiga sabon babi. Abinda muka faɗi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya. Ko da muke kuma Allah madaukakin sarki ya ce mana na'am na'am da kuma na'am na jinka.